بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري واتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الإمام الزبيدي، يو إن شاء الله زام درسنا 40 كفر وما وانا درس شيني كرشيء كتاب الوضوء واتو باب ديك بياني أكان الولاء. زام تاشي عندما لك شوى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول عوه عوه، والسواق في فيه كأنه يتهوع. وانا حديث إمام البخاري رويتوشي أو نبابي ليكي باب السواكي وتبابي ليكي بياني أكان أسواكي. كلمة السواك أسنا شوى السواك، أما السواك بكسر السين شيني في فصاحة. Wannan kalma ta asiwak ana fadanta ga itacen da ake yin asiwaki da shi, wato itacen da zaka yi dinga gogawa a koranka ana ce masa asiwaku. Sannan kuma akan fadi asiwaku ana nufin yin asiwaki, wato goga ainihin shi kansa itacen a koran mutum ko a harshensa. Ma'ana dai yin aikin sunansa asiwak, kuma hakanan itacen asiwakin shi ma sunansa asiwak. ما ليس عن أبي هريرة رضي الله عنه ذا أبو هريرة ألا يرددش وأبو موسى تا عن أبي موسى الأشعري ذا أبو موسى الأشعري ألا يرددش قال يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن سين ساميشينا إن أسواكي سينما لن يستن مأخوذ من السني daga haƙura ka ɗauko shi da annal musawwik yau da mai aswaki yumirru siwaka ala sinnihi ko asnani. To da lokacin da ake aswaki kana goga itacen aswakin akan haƙoranka ne, shi yasa ce mutum ya sannu, wato na samu zala ta sama ya sannu yana yin aswaki bi siwakin da wani itace na aswaki biyadihi da yake hannunsa. Wato shi kuma siwak itacen aswakin babu wani nau'i na musamman da za a ce shi ne kawai ake yin aswaki da shi, duk wani itace mai wanke baki mai goge baki ana yin aswaki da shi. Ba dole sai ka same shi a cikin littafi an faɗi sunansa ba, amma wanda ya fi kowane mahimmanci shi ne arak, itacen arak wanda tun zamanin manzo Allah ta sama ana yin aswaki da shi, kuma yanzu haka akwai shi a Madina, ana sai da shi a wato ƙofofin masallatai na Madina in ka zo fita haraba. To da haka aswaki ne mai kyau kuma wanda yake da laushi kuma ya fi tsaftacewa. To da haka duk itacen da ya fi tsaftace haƙoran to kuma ya fi mahimmanci, saboda dama aswaki an shir'anta shi don a tsaftace baki ne da haƙora. To sai dai na samu matsala ta suna yana yin aswaki da wani itace a hannunsa na aswaki, ya kulu yana cewa oh oh. Wannan oh oh ɗin wato hikaya ne na sautin shi aswakin lokacin da yake goga shi akan harshensa. Saboda aswaki ba a kan wato haƙora ko ake ba, ana goga shi a harshe da ɓangarori na baki ya tsaftace ko'ina. Saboda haka lokacin da yake yi ɗin sai yake fitar da wani sauti kamar mai ƙoƙarin yin amai, ya ce ya ji manzon Allah yana yin haka, wato sautin shi itacen aswaki. Ya sace wasiwaku fi fihi, aswakin yana cikin bakinsa, fi fihi ai a cikin bakinsa, ka annahu ya tahawwa kai ka ce yana yin amai ne. Don mai ƙoƙarin yin amai lokacin da yake aswakin, saboda ƙaran itacen aswakin a kan wato ainihin harshensa a cikin bakinsa. Wannan hadisin yana nuna mana cewa an shar'anta yin aswaki a kan harshe, wato aswaki ba sai a kan haƙora kawai ba, za ka iya goggoge harshenka da itacen aswaki. Yasa aswaki kenan ana yi da itace ne mai laushi, ba wanda zai dinga yaga maka baki ko dinga fitar maka jini a haƙoranka ba. Kamar itacen arak, yana da laushi, za ka iya goga shi a kan harshenka da ɓangarori na bakinka, ba abin da za ka ji zai tsaftace maka kuma wanda yake tsaftace haƙora. To amma wani itace kamar yanzu nim haka zai iya ɗan burzan harshenka ko cikin bakinka da sauransu. To ala'ayyi halin dai aswaki in ya zama mai laushi wato ya fi mahimmanci, kuma zai fi wato tsaftacewa ba tare da an ji rauni ba. sannan yana nuna mana cewa aswaki yana cikin tsafta ne, ba bafin gusar da ƙazanta ba ne, domin yana da wuya a samu ƙazanta a kan harshen mutum, bari a ce a goge wani abu na dutse ko ƙazanta a harshensa. Kaga tsafta ne kawai, komai naka ya zama fesfes, saboda ba za ka bari sai bakinka ya fara wari ko haƙoranka sun yi fusa sannan ka fara aswaki ba. Kullum kana yi tsafta kan tsafta ko ba komai. Za ka dinga ainihin goge bakinka sai zama kullum bakinka fesfes, haƙoranka da harshenka da sauransu. Wannan shi ne abinda wannan hadisin yake koyarwa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki kuma a kowane lokaci yana yi, domin aswaki tsafta ne. Sannan hadisi na gaba, an Huzaifata radiyallahu anhu kala, kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli yashutu fahu bis-siwaki. Wannan hadisin shi ma a ƙarƙashin babu siwaki aka rawaito shi, Imam Bukhari ya rawaito shi daga Huzaifata al-Yamani radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi. Kana yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ta sama ya kasance, idza qama min al-layli, in ya tashi daga daddare, in ya tashi da daddare, wato idza qama min al-layli ay min nawmihi bil-layli, in ya tashi daga baccin dare, yashusu fahu, yana goge bakinsa, bisiwaki da aswaki, yashusu fahu, yana goge bakinsa, bisiwaki da yin aswaki. To kaga sai ka fahimci, wato baki ba famu kawai shine baki ba, kaga an can an ce wasiwaku fi fihi, aswaki yana cikin fihi bakinsa, fahun din nan shine bakin, yawon kuma yana nuna jarra ne, ha'un wato bamiri, nan da aka zo sai aka ce fahu, yashusu fahu, to da aka kenan wani yana daga cikin al-asma'u sitta, al-asma'u sitta turfa'u bil wawi wa tunsabu wa tujarru bil ya, abunna wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya, zaka ce haza fuhu, wannan bakinsa ne, ra'aitu fahu, naga bakinsa, nazartu ila fihi, na kalli bakinsa. Kaga wasiwaku fi fihi, karka ce fihi na a cikinsa, a bakinsa ake nufi. Wannan su ne asma'u wato a sitta, wanda ake musu lirabi da wannan harkoki guda uku, warfa biwamin wansi banna bil alif wa jurur biya imma min al asma'a sif min zaka zu in subatan abana wal famu haythun mimu minhu bana abun aqun hamun kadhaka wahanu wa nafsu fi hadha al akhir ashharu وفي ابن وتاليه يندر وقصرها من نفسهن اشهر يجي ابن مالك تريد دوجن باقي اسماء الصفات سيتي والفم حيث الميم من بانا هكذا الفم ان كبسر ده ميم ان كبر فاء ان كوي وشي ما ان مرفوع ان تكته فو اذا كما منصوب ان تكته فا ان كما مجرور ان تكته في كان مثل الاعراب ذا ودن حركوتي سو ده اكو وسواك في في كذا في حرف جر ني to sai aka ce fihi, kaga a cikin bakinsa kenan, yawon din nan shine alaman jarra din, kaga fi majrurun bil ya'i ne, bi annahu min al-asma'i sitta, ko kace min al-asma'i al-khamsa. Haka yawon yashusu fahu, kaga fa din nan maf'ulun bihi ne mansubun bil alif, bi annahu min al-asma'i as-sitta, yana goge bakinsa bisiwaki, wato da yin aswaki. A riwayar Muslim, idza qama litahajjud, in ya tashi don tahajjud, wato zai sallar dare, yakan goge ainihin bakinsa da aswaki kafin ainihin wato yayi alwala ya ci gaba da sallarsa. Wannan hadisi yana nuna mana cewa mustahabbi ne yin aswaki lokacin da mutum ya tashi daga bacci. Me yasa? Saboda bakinsa yakan canja, zai ji bakinsa ya canja, akwai buƙatar yayi aswaki ya ji bakinsa ya dawo daidai. Wasu mutane suka ce akwai wani tururi da yake fitowa daga hanjinsa yana dukan bakin, sai sa mutum ya tashi daga bacci sai ji bai gane wa bakinsa ba, to akwai buƙatar yayi wato yayi aswaki. Wannan kuma ɗaya ne daga cikin wuraren da ake buƙatan ayi aswaki, wato shi aswaki a kowane lokaci mustahabi ne, ana son ya zama kana yin sa, amma yakan ƙarfafa a wasu wurare guda shida ko guda bakwai. Na farko shine lokacin da mutum ya tashi daga bacci, saboda wannan hadisi na Huzaifata al-Yamani wanda yake manzo Allah ta sama kana idza qama min al-layli yashusu fahu, manzo Allah yakan goge bakin sa in ya tashi da daddare, bisiwaki da aswaki. To kai ma duk lokacin da ka tashi daga bacci ko na dare ko na rana, ka goge bakin ka don shi na daren ya gani, saboda haka kenan bacci dai yakan sa a buƙaci yin aswaki, mustahabi ne, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan lokacin da bakinka ya canja ko ka jena wari ko ka ji baka gane masa ba ya canja saboda wani abinci da kaci ko kuma ka sha wani abu ko kuma ka dade baka yi magana ba sai idan mutum ya dade bai magana ba nan ma zai ji bakinsa ya canja kila yana zai magana sai ya ji yawansa yana zama kamar wani kumfa kumfa haka to wannan lokacin ana son kai me kai aswaki don zai tsaftace maka ba ainihin bakinka wannan kuma saboda wato wancan hadisin da muka faɗa a baya cewa manzala ta sallama ya yi aswaki ne lokacin da ya tashi daga bacci saboda bakinsa ya canja to kuma duk lokacin da bakinka ya canja sai kai aswaki ka goge bakinka haka ake son musulmi ya zama ko ya shiga cikin tsafta ba sai bakinka ya fara wari mutane sun fara magana ka ce za ka yi aswaki ba sannan wuri na uku mutum yakan goge bakinsa lokacin da haƙoransa suka canja wato wani lokacin in mutum ya daɗe bai wanke su ba ko bai goge ba sai kaga suna yin wani fatsi-fatsi jaji-jaji haka to mutum akwai buƙatar a nan ka yi aswaki wato mustahabin yana ƙarfafa a lokacin da haƙoransa suka fara wato canjawa suna neman su zama wani kala ba fari ba saboda aswaki zai tsaftace maka ainihin haƙoran ya zama suna kyalli wanda ko da brush kai ba zai maka wannan aikin ba shi yasa babu wani abu mai tsaftace haƙori kamar aswaki ba daidai yake da ba wani mai da zaka saya da wani brush ka goge bakinka ya tsaftace maka kamar aswaki sai dai don zaka je asibiti a sa maka wani chemical a ciccire maka duk dattin haƙori to da shi aswaki zaka dade kana yi ne kana gogawa don ya umme gauti kaga zai fitar maka shi kuma mai wankewa ne kawai sai akwai abin da ba zai iya fitar maka ba to aswaki yana tsaftace ainihin wato bakin mutum hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam ahmad da nasa'i suka rawaito ingantaccen hadisi imam bukhari ya kawo shi ta'liqan wato ba tare da isnadi ba kuma shek nasiruddin albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa aswaqu mutahharatun lil fami marzatun lirab wato aswaki yana tsarkake bakin mutum kuma yana sa Allah ta'ala ya yarda da mutum kaga fa'idoji guda biyu zai tsarkake maka bakinka ya tsaftace maka shi ka ji ka gane kai abin nan ka ji bakinka ta daɗi saboda aswakin da kake yi sannan kuma yakan sa Allah ta'ala ya yarda da kai don Allah yana son masu tsafta yana son masu son tsarki saboda haka idan kana aswaki ubangiji subhanahu wataala zai yarda da kai saboda wannan hadisin shine zai hana ka ba wa ainihin brush matsayin aswaki kace to ai tunda tsaftan hakin nufi idan ne brush ma yayi ai tunda dan sa wani mai in goga kuma dustin zai fita sai a ce a'a ai shi aswaki an bashi wata falala ta musamman an ce marzatul lirab idan kace madaharatul lilfami aswaki yana tsaftace baki dalle zaka yi cewa brush ma yana tsaftacewa to amma da manzala kuma yake marbatun lirab yana jawo yardan ubangiji Allah ya yarda da kai in kana aswaki to babu dama kuma wannan falalan ka ba brush ita don alfaza'il la tunalu bil qiyas ba a samun falala da qiyasi sai dai in nasi ya zo ya nuna wannan abu ga falalan sa to da yake nan ba wani abu da zaka wanke bakinka da shi ya kai aswaki daraja saboda falalan da ubangiji ta'ala ya bashi yakan sa Allah ta'ala ya yarda da mutum kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sannan haka nan ana buƙatar aswaki a lokacin da ka zo yin alwala kafin ka fara alwalan ba wai sai kana cikin alwalan in ka zo yin kurkuran baki ka dauko itacen aswaki ka goga ba a kurkuran baki zaman kansa yake yi aswaki ma zaman kansa yake kafin ka fara alwala ka sa itacen aswaki ka goga ka goga ka goge bakinka da abin nan haƙoranka harshenka shikenan sai ka sofar sai ka kurkure bakinka yanzu kuma sai ka fara alwalanka ka fara da wanke hannu kaga in ka zo mahallin kurkure baki da ka sa ruwa ne sai ka kurkura ka sofar kawai ba sai ka sa yatsanka ba ma don kurkuran baki babu goga wani abu za ka sa ruwa ne ka jijjiga cikin bakinka sai ka sofar da shi wannan shine ma'anan yin aswaki a lokacin alwala wato kafin ka fara alwala za ka yi aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Abu Huraira ya rawaito mana kuma hadisi ne ingantacce na Imam al-Bukhari wanda manzala ta ake cewa laula an ashqa ala ummati da amartuhum bi siwaki inda kulli wudu'i ba don kar in tsananta wa al'umma ta ba da sai in umurce su da yin aswaki duk lokacin da za su yi alwala wato kowane alwala dole da sai wajabta kenan shi ne abin da yake nufi da umarni da sai ya wajabta cewa duk wanda zai alwala sai ya yi aswaki amma ba sai ya sa al'umma sa cikin kunci ko ya takura musu ke ta bai wajabta musu ba wannan kuma yana maka muhimmancin yin aswaki lokacin alwala ka wanke bakinka ka goge ka kurkure bakinka sai ka fara alwalan ka wannan yana da muhimmanci don manzo Allah ya ce ba don kariya takura wa al'ummar sa ba da sai wajabta musu wannan hadisi imanu bukhari ya rawaito shi da wannan lafazin wuri na biyu ko kuma wuri na biyar inda yake karfafa mutum yayi aswaki shine lokacin sallah wato kafin a tashi sallah ka zo ka masallaci da dan aswakin ka a jibinka ka goga shikenan sai ka shiga sallah wannan shi ma mustahabi ne mai karfi saboda hadisin wato da imam bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salati wannan shi lafazin bukhari ba don karna tsananta al'ummata ba da sai umulce su yin aswaki tare da kowace sallah lafazin muslim kuma la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati haka su abu dawud da ashabu sunan suka rawaito da ba don kar in takura al'ummata ba sai umulce su da yin aswaki yayin kowace sallah kenan bayan kai na alwala ana buƙatan kuma lokacin da zaka yi sallah ka jaddada aswaki musamman ma idan alwalan azhar ne zaka yi la'asar da ita ko magariba zaka yi isha da ita kaga baka yi aswaki ba bayan wannan sallan to ana buƙatan ka tsaftace bakinka kafin wato ainihin kai ka shiga sallah ne to da haka mutum sai ya goge kenan da aswaki kafin ya shiga wato ainihin sallah manzala sun ayyace ba don kada al'ummarsa su takura ba da sai wajabta musu yin suwakin a lokacin da mutum zai yi sallah wannan yana nuna maka muhimmancin wato yin aswaki saboda mai sallah yana ganawa ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kamata kai tsafta kai ado a lokacin da zaka gana da Allah sai sa Allah ta'ala ce ya bani adam khudu zinatakum inda kulli mas ya ku yan adam ku riki adonku ku yi ado lokacin da zaku je kowane masallaci zaka je sallah kai ado kamar lokacin da zaka fita wani taro ko zaka tafi cikin jama'a ka canja suturan kai zama kai ado sai sa Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar da ya ga maulansa Salim wato bawansa da ya enta ya fita sallah Nafi afwan ba Salim ba Salim kanin sani Nafi ya fita masallaci zai tafi sallah kansa ba hula sai ce masa Nafi ina zaka je ce zan tafi masallaci ne yace yanzu inda zaka je wani taro ne ka gana da wasu mutane zaka fita haka baka sa hula ba ko baka sa rawani ba sai ce a'a sai ce wallahi ahqu an yatajammala lahu sai Allah ke fitincinta a masa ado ko zaka kai ado lokacin zaka kai masallaci wannan ko sai kina kurakuren wasu ko mutun da asuba ya kaga ya fito da wata jamfa da gajeren wando da jamfa da gajeren wando yana ta takura lokacin da zai ruku'u cikin yayin da suna kokarin bayyana ko kuma da jallabiya da gajeren wando kaga ba kai ado ba wannan kayan bacci ne kawai ko zaka kai ado lokacin da zaka zo masallaci wannan bacci kai in ka tashi kuma ka sa riga da wandonka ko mutai ta hoka kasuwa ya je kasuwa ya adonsa idan ya dawo gida zai fito masallaci magariba da isha sai tsire wannan adon sai ta hodo wata jallabiya kuma masallaci kaga yanzu kam zai gana da Allah ta'ala ya aje adonsa kuma zai je gana da mutane kuma yayi ado to da haka sai a dinga kula da irin wannan abubuwa ne ko sallan asuba ko wace sallah kai adonka inda zaka je kasuwa tubabinka da ka je kasuwa da shi ko rin aikin ka me zai hana ka zo masallaci da shi ba abun da zai hana zaka gana ne da ubangiji subhanahu wata'ala shi za mai Allah ya ce almusalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahhaba li dhalik mai sallah yana gana da ubangiji ne saboda haka lalle tanadi don ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka inda zaka yi arkin da kai adonka kada jurin aikin ka ko kasuwancin ka ko rin taro to haka nan ka zo masallaci ma kai sallah a haka saboda Allah ta'ala ya ce a riƙe ado lokacin da za a zo masallaci a zama ana yin ado to haka nan kai aswaki ana buƙatan tsafta ya zama bakinka tsafta don zaka karanta alqur'ani zaka yi zikiri zaka gana da ubangiji ta'ala zaka yi addu'o'i sai zama bakinka akwai tsafta mana bai da wari lokacin da kake karatun nan mala'iku suna kusa da kai kuma ba sa son wari sai sa su mallan suka ce mustahabbi ne lokacin da zaka karanta alqur'ani kai aswaki to na mala'iku suna cutuwa da warin bakin mutum to da haka sai sa in ka ci tafarnu ba zaka zo masallaci ba kuma sai ya dinga aswaki duk lokacin da zai yi wata ibada muhimmiya sannan wuri na ainihin shida shine mutum yayi aswaki lokacin da zai shiga gida lokacin da zaka shiga gidanka da dan aswakinka a jiwanka ka goge bakinka a kofar gida sannan sai ka shiga gidanka tsaf-tsaf saboda ana buƙatan iyalenka su ganka fes-fes shi yasa manzo Allah ya sanar kamar yanzu a hadisin Aisha tace kana awwala ma yabda'u bihi idza dakhala baytahu aswak manzala ta saka kace farkon abin da yake farawa da shi in ya shiga gidansa shine aswaki wannan hadisin imam Ahmad ya rawaito shi kuma imam Muslim ma rawaito a wata riwayan Shuraihu ne tambaye ta, yace ni kan manzala ta sa me yake fara yi in zai shiga gidansa, sai ta ce yana fara yin aswaki ne kafin ya shiga gida. Saboda zai wanke bakinsa ya goge bakinsa sannan sai ya shiga ainihin wato ainihin gidansa. Saboda haka kai ma haka ake bukata lokacin da zaka shiga gidanka ka zama wato ainihin mai yin tsafta, saboda iyalanka su zanka fesfes, ko musamman ma akwai bukatan ka shiga da murmushi da dariya, don manzala ta kuma haka yake in ya shigo gidansa zai ɗan yi murmushi ya yi dariya. To kaga idan haƙoranka akwai dotti, ai ba za a ga haƙoran ba za su burge ba, amma idan ka wanke ka goge sai a ga haƙoran suna ƙyalli, sai ka ƙara matsayi a wajen wato ainihin iyalanka. To kaga wannan shi ma wani ƙalubale ne, kila idan za ka je wajen iyalanka ana buƙatan ka zama mai ado mai tsafta, to wani kuma da ya dawo kawai sai ya sauke rigunansa, sai gobe kuma zai fita wurin sana'arsa ko wurin aikinsa ko kasuwa, shikenan sai ya wanka kuma ya fita wato ainihin ya yi fita mai kyau, shikenan sai ya fita. In ya dawo kuma wurin iyalansa su ba za su ga wannan adon ba, sai ya ajiye. To wannan kuma galibin mutane haka suke, yana da wuya mutum ya yi ado saboda matarsa. To amma Abdullahi ibn Abbas ya ce inni atajammalu limra'ati kama uhibbu an tatajammala li, ya ce ni nakan yi wa matata ado kamar yadda nake son matata ta yi. Don mace takan yi ado don mijinta kawai ya gani, ba don kowa ba. Ta kure a dakanta ta yi shafe-shafenta da komai don mijinta ya gani kawai ta burge shi. Amma yana da wuya namiji kuma ya yi ado saboda me? Saboda mata. Ita bayan ado ma ya tayi kwalliya, har da kwalliya shafe-shafe don ya gani. Amma shi kuma yana da wuya ya yi ado don ita. Sai dai ya yi ado don ya fita in ta gani shi kenan, in dai je wani wani taro. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce ni kam ina yi wa matata ado kamar yadda nake son ta mini ado. Kuma abin da yake abin da za a zai gaskanta ka yi azon don ita ne shi ne in kai ka zauna a gidan, ba wai da ka yi ka fita ba. In ka fita kan dama ka yi don ka fita ne, ka yi ka zauna a gidan, ko da ran da za ka wuni a gida ne babu aiki a sabar da ladi, sai zama ka yi azo don ka gani, ba wai sai ranan aiki ran da za ka fita aiki za ka yi azo ba. Na fata muna fahimta. To manzo da sassa haka yake, sai ya yi aswaki yake shiga wajen iyalansa. حديثي نقبا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أخضر من الآخر فناولت السواك الأخضر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأخضر منهما. وانا حديث إمام البخاري أروسوشي أو نبابي ليتي باب دفع السواك إلى الأخضر باب ليكي بيان in kai aswaki ka miƙa wa babba, wato idan mutum biyu za ka ba aswaki ko uku, bayan ka yi to ka duba wa ya fi girma ka fara ba shi, in yayi sannan ya ba wa na ƙasa da shi. Hadisi daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma, Allah ya yarda da su da shi da babansa duka, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arani atasawwaku bisiwaki, na ganni ina yin aswaki da aswaki. Mazalar ta sama ne yake faɗa da kansa, yace na ganni ina yin aswaki bisiwakin da wani itace na aswaki, ai na ya gan shi kenan a cikin bacci, mana a mafarki ya gan shi a mafarki yana yin aswaki da itacen aswaki. Yasa ya zo a wasu riwayoyin kamar riwaya Muslim a rani fil manami, wata riwaya ra'aitu fil manami, na ganni a cikin bacci ina yin aswaki mafarki yayi. Mafarki annabawa kuma wahayi ne, wato wahayi ne, ana nuna masa abin da ya kamata ya yi kenan. So da haka yana yin aswakin faja'ani rajulani, yace sai wasu mutane mutum biyu sai suka zo mini, ahaduhuma akbaru min al-akhar, ɗayansu ya fi ɗayan girma, wato ɗaya ya fi ɗayan shekaru. Fanawaltu siwaka al-asghara, sai na ba wa ɗan ƙaramin wanda ya fi shekarun, al-asghara minhuma, wanda ya fi ƙanƙantan daga cikinsu, sai na ba shi aswakin. Wato sai duba karamin a ciki sai ba shi aswakin yayi, ila haji tausayinsa ne ko ka riga dan wani dan abinci ka kai ka ba yaro ka bar babba, ko da haka ya tausaya masa ne sai ba wa yaron aswakin. To dai haka faqila li, yace sai aka ce mini, waye ce masa mala'ika jibrilu ne, sai yace mini kabir, sai aka ce mini kabir, ka girmama, mana ka girmama babba, mana ka fara da babba, ka gabatar da babba. Yace fa dafatu ila al-akhbari minhuma, sai na ba da aswakin ko na tunkuɗa aswakin zuwa ga wanda ya fi su girma. Mala'ika jibrilu ne zai ce masa ka ba wa babban aswaki, kamar yadda ya zo a ruwan Abdullahi ibn Mubarak, ya ce amarani jibrilu an uqaddima al-akabira, jibrilu ne ya umurce ni ya ce in gabatar da manya. a wata ruwa ya ce an ukartira na girmama, wato shi ne kafara da babba kafin wato ainihin wanda yake ƙarami. Su sau da haka kuma sai ba wa babban kafin ne, kafin ainihin wato ya ba wa ƙarami. Wannan kuma saboda a girmama ainihin shi wato mai abin nan babban ke na a nuna matsayinsa a cikin jama'a, saboda shi ma yaron ya gane mahimmancinsa ya karrama shi. Amma in ka fara da ƙarami, to yaron ƙila ba zai gane girman babban ba, sai ga kaman yana da wani matsayi ne ka ɗaukaka shi a kan wanda yake na sama da shi. Ibn Battal ya ce fihi taqdimu dhi sinni fi siwaki wa yaltahiqu bihi at-ta'amu wash-sharabu wal-mashy wal-kalam. Ibn Battal a cikin sharhin sahih al-Bukhari nasa yake cewa wannan hadisi yana ana gabatar da mai shekaru a wajen bada aswaki, wato wanda yake da shekaru da yawa shine babba. In ga mutum bi wannan yafi wannan shekaru kai aswaki, yana son zaka ba wani yayi ko kwaɗe ne aswakin, sai ka mika wa babban, in ya gama shi ma sai mika wa ainihin wato ƙarami. To amma yace abun bai takaita akan aswaki ba, har abun da ya shafi abinci da abun sha da tafiya da magana. Wato in ka ci wani abu kamar dibino aka miko ma ka ɗauka, ko ka ɗauka sai ka mika wa babba, sai ka mika wa babba har a zo kan yaro, ko kuma wani abun sha ka sha sai ka ba wa babba, sannan sai mai bi masa sai mai bi masa, wato shine karfe karfe. Ko a wurin tafiya, idan kuna tafiya jama'a da yawa, to babba yayi gaba, kanana ya zama suna bi a baya, wannan shine ladabi irin na tafiya. Tafiya tafiya da babansa ko yayansa ko wani malaminsa ko wani abokin babansa ko babbansa, ya zama yana gaba kai kana bi a baya. Sai dai idan bai san hanya ba ne kai kake nuna masa hanya, ko hakan ma zai iya yiwuwa kana bayansa sai ka ce kai dama ko kai hagu. Wato shine girmama na gaba kenan, ba za ka wuce gaba kana tafiya yana binka a baya ba, sai zama kamar yana taka maka baya ne, kuma halin kai ne ya kamata ka taka masa baya kamar yadda Bahaushe yake cewa. Haka nan a wajen magana, ko ku ne kun zo za ku yi bayani a wurin wani, kun kawo wani bayanai za ku yi a wajen wani alƙali ko malami ko wani abu daban ko fatawa za ku yi, to idan kun zo ku bari babban ya yi magana, sai dai in ya ba da izinin cewa ƙaramin ya yi magana sannan sai ya yi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a majalisinsa, idan mutum biyu sun zo kamar da aka shemusu ‘yan uwansu a Khaibar, Wayisa da Humayisa, wato da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ƙaramin ya fara yin magana. Sai manzo Allah ya ce kabbir kabbir, ka girmama na gaba da kai ka girmama, wato ma'ana ka bari wanka ya fara magana kafin ka yi magana wa da kani. Saboda haka kenan babba shi zai fara magana, sannan ƙaramin an nemi ƙarin bayani sai, sai dai in babban ne sai wani ka yi bayani, saboda kai ka fi shi sanin abun, shikenan kai sai ka yi wannan bayani. Wannan duk yana daga cikin laduba na girmama na gaba, kamar yadda ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana, baya tare da mu wanda baya girmama na gaba da shi kuma baya tausayawa na ƙasa da shi. Wannan shine mu'amala da jama'a, na gaba da kai ka girmama shi, na ƙasa kuma ka ji tausayinsa, kar ka zalunce shi, kar ka buge shi, kar ka zage shi, kar ka takura masa, na sama kuma ka dinga masa ladabi da biyayya kana girmama shi. Wannan shine ɗabi'u irin na addinin musulunci. To amma wannan bawa babba kafin ƙarami abu, wato idan ba a jere ake ba, idan ba a jeranta zaman ba, wato kawai ana watsi ne kawai, wannan yana can wannan yana can wannan, ko ka haɗu da jama'a kawai shikenan zaka iya bawa kowa. Amma in aka zauna aka yi da'ira ko aka jeru aka sa ka a tsakiya, kai sai ka yi amfani da abun, to in ka tashi bayarwa na dama da kai zaka bayar, ko da shi ne ƙarami. Shi yasa al-mu'alla yake cewa haza malan yurattibu al-qawmu fil julus wa idha wa bannan, wannan matikar ba su jeru a wurin zama bane, amma wa idha tarattabu fa sunnatu hina idhin taqdimu al-ayn, in a jere suke to sunna shine ka gabatar da na dama kafin na abu. To da haka idan aka zo ana jere a haka, ana zaune an sa wani babban mutum a tsakiyar misali, an zo an yi da'ira ana kewaye da shi, to idan an zo ka kawo wani abun ka zaka bayar za a sha, kai ka shigo da abun ko abu ko nono ne ko fura ne ko ruwa ne, to idan ka zo ka fara ba babban, ba wai a na dama da kai zaka ba babban zaka fara ba, don yanzu ne za a fara amfani da wannan abun, to shi kuma babban in ya sha, to idan zai bayar zai ba wa na dama ne, sannan sai a zagaya a zagaya har a dawo kan nan abu. Tunda a jere ake, ba zai ba wa ƙarami ba, ai ba zai ba wa wanda ya fi kowa girma ba, wanda yake dama da shi kawai. Amma inda a watsi ake, wancan yana gefe, wannan yana gefe, wannan na gefe, to idan wannan din ya sha sai a ce to a kaiwa malam wane, ko a kaiwa wane, in ya sha sai a ɗauka a kaiwa wane, a haka har a dawo kan ƙarami. amma yin ajere ake to za a fara da dama ne shine al-aiman fa'iman wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Anas bin Malik ya ruwaito yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha nono to da ya sha nono shikenan sai ya ga manzo Allah yana bukatan haka yaje sake dauko wani nono na akuya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya karbi wannan kwanon nono sai ya sha da ya sha shikenan akwai Abubakar a hagun dinsa akwai wani mutumin kauye kuma a damansa Abubakar yana hagu ga wani Arabiyu mutumin kauye yana ainihin damansa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kaga idan kabir kabir ne abawa wanda yafi girma kaga Abubakar za a bawa to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai bawa al-Arabi wato mutumin kauye nan tunda shine a damansa yace fana wal al-Arabiya sai bawa ainihin shi mutumin kauye sai da ya sha tukun sannan aka bawa Abubakar saboda anan a riga an jeranta zaman wannan na dama wannan na hagu to da ya bawa ba mutumin kauye sai kuma manzo Allah yace al-ayman fal-ayman dama dama dai abin ya ta tafiya ne wato dama dama to da haka lokacin da ake bin dama daman kuma ba za ka tsallaka ka je ka dauko kuma na hagu ka baki ba ko da shine babba to da lokacin sunna kuma shine a dinga bin dama dama wannan kuma tun zamanin jahiliya ma ana irin wannan wani yana cewa sadatil kasa anna umma amrin fa kana al kasu majraha al yamina wato in suna riba giya in an ba wannan sai a dinga bin dama dama to shi da aka zo kansa sai ta kauce ita ummu amrin din sai ta kauce ta koma bangaren hagu kuma tana barawa shine yake cewa giyan nan kina ribawa dama dama ake ribawa amma da yake zo kaina kuma sai ka koma bangaren hagu ina zargi ta da wannan abun da ta yi to dai bi dama dama addinin musulunci ya zo da shi ba maganar giya muke yi ba maganar nono ko kuma ruwa ko wani abun da za a sha to da haka dama dama in abun ajere ake ko da ko yaro karami ne ame a ainihin dama din babba yana bangaren hagu amma in ba ajere ake ba to kabdir kabdir kawai ka bawa babba ka bawa ainihin wato babba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum biyu yana yayin mafarki yana azwaki da suka zo sai mika wa karamin sai aka sai aka bawa babban dai to kaga wannan duka suna gaban sa ne ba wannan yana damansa wannan yana hagun dinsa ba duk mutane suna gaban ka gaba daya ko suna bayan ka ko suna can gefe kai kuma kana gefe da ka gama sha ko ka gama cin abinci yanzu zaka tashi ne ka je ka kai musu to idan ka je wannan majalisin ka same su ka ba wanda yafi su girma idan ka ba shi sha to shi kuma sai ba wannan damansa tunda su a jere suke sai ta dinga kewayawa dama dama wannan shine tsari wato ainihin na shari'ar musulunci حديثنا قبعا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضطجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت وناديت إمام البخاري أروي توشو عن باب ديتي باب فضل من بات على الوضوء باب ديكنون فللا ونديقانا wato yana alwala yanda ya kwana akan alwala kai alwala kafin ka kwanta kai bacci wannan yana da falala kwarai da gaske hadisin daga al-Barra bin Azib radiyallahu anhu anhuma Allah ya yarda da su gaba ɗayan su kale yace kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ataita mafrajaka in ka zo wurin kunciyanka sawa'un gado ne ko katifa ko taburma ko a gaya kasa haka kawai zaka kwanta wurin kwanciya dai kawai ko ina ne ma fa tawadda wudu'aka li sala fa tawadda kai alwala wudu'aka li sala irin alwalan ka na sallah wato wankewa bibbiyu ko uku uku kar ka yake fata fata ka ce ai wannan ba na sallah bane a kai alwalan irin yanda ake alwalan sallah kafin ka kwanta in zaka yi bacci summa faji ala shikkika al-ayman sannan ka kwanta a bangaren ka na dama wannan shine sunnar kwanciya kai alwala ka kwanta bangaren dama sannan a zo an bacci idan ka kwanta bangaren dama sai in ka gaji in zaka juya sai ka juya bangaren hagu in ka gaji kuma sai ka yi rigingine in ka sai gajiya sai ka dawo bangaren dama ka sai gajiya abu amma ba idza kai rubda ciki ba don ya zo a hadisi rubda ciki kwanciyan yan shedan ne ko kwanci abana kwanciyan yan wuta ne ko kuma kwanciyan shedan ne saboda haka ba a so mu sai rubda ciki musulunci ba bukata wannan babu ladabi babu kyau irin wannan kwanciyan bai da kyan gani ma kwata-kwata bai da kyan gani saboda haka za ka kwanta bangaren dama in ka gaji bangaren hagu in ka gaji sai kai rigingine kawai haka za ka dinga jujjuyawa kuma zalla ta sun ayace idan ka zo kwanciya ka kwanta bangaren ka na dama ka ga na duba guda biyu kenan alwala sannan kwanciya ta bangaren dama sannan sai ga addu'a kuma ta bacci din thumma qul yace sannan ka ce Allahumma aslamtu wajhi ilayka ya Allah na miƙa fiskana zuwa gare ka wato na miƙa ragama ta duk inda kake son ka jani dai mutai kwanta ai bacci ka Allah ya ga dama sai ya zarfe ta tango sai tafi lahira duk inda yayi Allah ya ga dama zai da kai yace to na miƙa fiskana zuwa gare ka mana na miƙa ragama ta zuwa gare ka sai yanda kai gani wa fawwabtu amri ilayka na maida al'amari na zuwa gare ka ba ni da wani abu yanzu sai yanda kai gani wa ajatu zahari ilayka na jingina bayana zuwa gare ka ba mutun ya kwanta ba ya tsora bayan sa a kasa kenan yanzu kan ya sallama wa Allah sai inda Allah ya yi dashi shine ma'anar na jingina bayana zuwa gare ragabatan don kaunan falalanka da ladanka da yardanka wa rahbatan da kuma tsoro wato ainihin tsoro na kada wani abu na sharri ya faru da ni ko a nan duniya ko idan na in ka dauki raina ilayka zuwa gare ka ragabatan kudayi ilayka zuwa gare ka to kudayin lada zuwa gare ka sannan da rahbatan tsoro na gudu na koma ilayka zuwa gare ka mana ilayka ne yana amfani da duka wannan abu guda biyu kana kudayin lada ka mai da al'amarin ka zuwa gare shi kana tsoron azaba ka mai da al'amarin su ka zuwa wato gare shi sai inda Allah ta'ala yi da kai saboda haka imu ya kwanta ba sai inda ba sai abinda hali ba saboda haka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace la malja'a babu mafaka inda mutum zai je ya buya wala manja babu matsira matsirata inda zamu inda mutum zai je ya tsira minka daga azabarka illa ilayka sai dai yake zuwa gare ka saboda haka in Allah ya koma ka da masifa ba inda zaka buya ko ka fake ko ka ce zaka tsira masa sai dai ka koma zuwa gare shi la haula wala quwata illa billah saboda haka baka da dabara baka da karfi sai da taimakon Allah ma'ana kenan duk wani bala'i da yake zai sauka maka ba yanda za ka yi ka gudu ka kauce wa Allah ta'ala sai dai ka koma zuwa gare shi shine zai kare ka shi zai aiko maka da abun amma kuma baka da kariya sai dai ka koma zuwa gare shi sabanin dan adam idan adam ya aiko maka wani cuta ko kuma yana so ya cutar da kai misali mutum yana binka da sokobi zai kashe ka ya za ka yi za ka tinkare shi ne in za ka gudu masa sai dai ka yi tayin gaba kana gudu kana neman wajen wani kuma wanda zai kare ka daga wannan masifa din daga sharrinsa wanda zai kare ka daga sharrinsa saboda haka ko ina zaka iya shiga amma dai ba za ka juya ka bi shi ba sai dai in kai ma kana da makamin ne zaka iya kare kanka to amma ubangiji ta'ala in ya aiko maka da bala'i ba yanda ka iya sai dai ka koma zuwa gare shi ba za ka iya tinkaransa ba ba za ka iya kare kanka ba kuma dole za ka koma zuwa gare shi ne shine zai kare ka to shine ma'anan la malja'a wa la manja minka illa ilayka ba mafaka inda mutum zai je ya buya babu matsirata inda mutum zai gudu ya tsira daga azabarka sai dai ya koma zuwa gare ka kai ne mafakar kuma kai ne kuma mai tsiratar da shi daga azaban don kai ka aiko ba mai karewa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta ya Allah na yi imani da littafin ka da ka saukar shi ne alqur'ani wa nabiyika allazi arsalta ya Allah na yi imani da annabinka wanda ka aiko shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne karshen addu'a اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت تيك ونر الدعاء بان كاي الوذاكا كنت أتفنغرنك نداما سيأتي فإن مت من ليلتك إن دي كي ونن أواغ داؤكم kai alwala ka kwanta ta bangaren ka na dama kai wannan addu'a ta bacci sannan kuma sai ka mutu daga wannan daren fa in mutta min laylatika in ka mutu daga wannan daren lokacin daga wannan kwanciyan baka tashi ba fa anta ala alfitrati to kai ka mutu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka mutu akan kyawawan ayyuka za a tashi ka kana mai kyawa ki sai aljanna za ka tafi saboda ka mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mutum ba zai yi wasa da irin waɗannan wato ainihin abubuwa ba, saboda in ka kwantar nan baka sani ba za ka tashi ko ba za ka tashi ba. Sannan sai yake masa waja'alhunna akhira ma takallamu bihi, ka sanya wannan ya zama shine karshen abin da za ka yi magana da shi. Wato in kai wannan addu'an kar ka sake wata magana kawai kai baccinka, ya zama karshen maganar ka addu'ar bacci. To in kai haka, in ka mutu ka mutu a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata riwayan yace waja'alhunna min akhiri ma takallamu bihi, ka sanya wa'innan kalmomi na addu'an daga cikin ƙarshe-ƙarshen abin da za ka yi magana da su. To akwai bambanci tsakanin ruwan guda biyu. Wannan riwaya na wanda muke karanta a wannan littafin, waja'alhunna akhira ma takallamu bihi, wannan yana nuna kenan son samu in kai wannan addu'an kar ka sake wani abu kuma, ko da zikiri ne ka rufe kenan. Amma wacce ruwan take cewa waja'alhunna min akhiri ma takallamu bihi, ka sanya ke zama shi ne na ƙarshen abin da kake magana da shi, wannan kuma ya nuna bai zai babba matsala don ka ƙara yin wasu zikiri waɗanda suka zo na bacci, ko wasu addu'o'in ka ƙara su na bacci, in kai haka babu damuwa. Kamar addu'an abin nan bismika, bismika rabbi wa ba'tu janbi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafasha bima tafazu bihi ibadaka salihin, zaka iya ƙarawa da wannan addu'an da makamantan irin waɗannan addu'o'in ba matsala ba ne. Amma mun dauki wannan riwayan, to duk wata addu'a ta bacci ka yi ta, wannan ta zama ita ce ƙarshen addu'arka da za ka yi ta bacci, daga nan ba za ka yi magana ba. Ko da ga kowanne kai babu matsala. Waja'alhunna akhira ma takallamu bihi, takallamu bihi nan asalinsa ta takallamu bihi ne, ta takallamu bihi. Sai aka shafi ya abin nan ta'ul mudari ne, sai aka bar wannan ta'ul ɗin, shi kuma dama ko fi'li amri fi'li madhi ne za ka ce takallama. Takallama kaga akwai ta'un, wannan Laraba suna yin wannan da yawa, sai su shafe wannan ta'un din maimakon su zo da ita, saboda wata ta'un din ta zo irin ta, sai su batta kawai a haka su ce takallamu bihi maimakon ta takallamu, wato ainihin bihi. Sai ce kala sai ce faradatuha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai na dinga maimaita wannan addu'an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yana sai jarraba haddansa ya rike karatun nan daidai ko bai rike ba. Sai maimaita addu'a don manzon Allah ya ji cewa ya yi daidai ko bai daidai ba. Sai dinga tahowa yana tafiya yana karantawa a daidai. Ya ce hatta balagtu har na isa, Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta, wato tun farko yana ta yin addu'a yana ta yin addu'a har ya zo ƙarshen addu'a, Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta, qultu, ya ce sai nace wa rasulika allazi arsalta, anan ya tsaya wa rasulika, wato maimakon ya ce wa nabiyyika allazi arsalta, yana manzon Allah ya koya masa, sai ya ce Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa rasulika allazi arsalta, wato na yi imani da littafinka da ka saukar, wa rasulika allazi arsalta, da manzonka da ka aiko, wato dan aikinka da ka aiko, haka ya karanta. Shi kuma manzon Allah ya koya masa wa nabiyyika allazi arsalta, da annabinka da ka aiko, kaga akwai dan bambanci a lafuzan, duk da cewa ko ka ce nabiyun annabi ko ka ce rasulun manzo duk ɗaya ne, duk manzo Allah ta sama nabiyun ne kuma rasulun ne, Allah ya ambace shi da nabi ya ayyuhan nabiyyu, ya kuma ce ya ayyuhar rasulu, to da haka kowanne ka faɗa ɗaya ne, ya nabiyu jahilil kuffar wal munafiqin waghlul alayhim, ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka, kaga duk sunansa ne. To amma sai manzo Allah ta sama sai yake nuna masa ai lafuza na zikiri ba a canja su, yanda suke haka za a faɗe su. Ko da haka wa nabiyyika allazi arsalta, karka ce wa rasulika allazi arsalta, duk da ma'anan cewa ɗaya ne, amma in ka ce wa nabiyyika allazi arsalta, to ya fi wato kamar nuna fasaha, domin ka canja lafazi ka ce wa nabiyyika, da annabinka allazi arsalta, wanda ka aiko, wato annabinka manzonka, kaga ka haɗa masa sifofi guda biyu, don mutum zai iya zama annabi kuma ya zama ba manzo ba, kamar yadda su annabi Dawud, kaga ba manzonni ba ne, annabawa ne. Kamar ka ce wa nabiyyika allazi arsalta, da annabinka da ka aiko, ya fi fasaha don ka siffanta shi da siffan annabta da kuma manzonci gaba ɗaya. Sannan kuma zikiri ne ba za ka canja shi ba, lafuzan zikiri ba a canja su. To da haka manzon Allah sai ya ce masa la, kar ka faɗi haka, wa nabiyyika allazi arsalta, ka ce da annabinka wanda wato ainihin wanda ka aiko. To kaga wannan shi yake nuna mana lafuzan zikiri ba a ruwaito su da ma'ana. Wato ya halatta a ruwaito hadisi da ma'ana, sai ka canja lafuzan ka faɗi wasu lafuza da wanda suke ba da ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma banda wurare guda biyu, wuri na farko lafuzan zikiri, wato addu'o'i da azkar, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, duk nau'i na zikiri kowane iri manzon Allah ya koyar da shi, ko addu'a ne ko zikiri ne ko kowane irin abu in dai ana bauta Allah da wannan lafuzan to ba za ka canja su ba yanda manzon Allah ya karantar da su haka za ka dinga yi na biyu kuma ya zama daga ba kar ya zama daga cikin jawami'ul kalimi wato wasu kalmomi da manzon Allah zai faɗa ɗan kaɗan sannan kuma sai su bada ma'ana da yawa kaman qul amantu billahi thumma istaqim wani ya zaka mai manzon Allah ya rasulullahi ka karantar da ni menene addinin musulunci a kalmomin ƴan kaɗan wanda ba sai na buƙaci wani ƙarin bayani ba yace qul amantu billahi thumma istaqim ba sai na tambayi wani gaba yace ka sai ka imani da Allah sannan ka daidaita to ba wasu kalmomi guda biyu da zaka canja wanda za su ba da wannan ma'anan babu to da kan za a yi sharhin amantu billahi kaga abubuwa ne da yawa thumma istaqim istiqama abubuwa ne da yawa to inda zaka canja wasu abu wani abubuwan daban ka kawo wasu lafuzan daban ba za su ba da wannan ma'anan ba yasa ba a ruwaito hadisi da ma'ana in ya zama yana daga cikin jawami'ul kalimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kalmomi ɗan kaɗan masu ba da ma'ana da yawa ko kuma ya zama yana daga cikin alfazul afkar wato lafuza na zikiri shi yasa malamai masu sharhin wannan hadisin so abu kamar ibnu hajar al-asqalani yace wa fihi anna alfazul afkar tawqifiyatun fi ta'yinil lafzi wa taqdiri thawabi ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari yace wannan hadisi yana nuna mana lafuza na zikiri tawqifiya ne me ma'anar tawqifiya baka isa ka kirkiro ba sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi kai baka da naka ba za ka zo ka tsara wani zikirin ka daban ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya zama kai daidai a'a don ga manzon Allah ya karantar da wani yace wa nabiyyikal ladzi arsalta shi kuma yace wa rasulikal ladzi arsalta sai ke masa a'a kar ka faɗi haka ka ce wa nabiyyikal ladzi arsalta tare cewa ma'anan dai ne a sai ba a canza lafuzan zikiri tawqifiya ne inda manzon Allah ya koyar shi za a koyar wato ba ka yi bautawa Allah ta'ala da wani zikiri sai irin zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da al'umma in ka canja lafuzan wannan kana wani abu naka ne daban amma ba irin wanda manzon Allah ya saba zo da shi a addini ba irin addini manzon Allah kake yi ba wannan shine na farko na biyu kuma shi zikiri yake tawqifi ne fi taqdiri thawabi wajen kaddara ladansa wato kowane zikiri in kai za a baka lada kaza in kai za a baka lada kaza wannan shi ma ba a yin kiyasi za ka tsaya ne inda hadisi ya tsaya akwai wasu zikiri da manzo Allah yake idan mutum za a bashi lada miliyon kamar a tuwon shiga kasuwa lada miliyon ko ba ka tsara wata addu'a ka ce sai shiga wato ainihin ma'aikata ba in an yi ta za a samu lada miliyon ba ko ta shiga abun nan ko na shiga gida ko na shiga masallaci ka ɗauki wannan ladan ka ba ko idan mutum ya yi abun nan layi hailala guda 100 yana da lada kaza in mutum ya yi sigifari kaza yana da lada kaza iya yanda manzala ta sama ya tsaya a kansa za ka tsaya ba za ka yi wannan ba to da haka kenan shi zikiri yana da abubuwa guda biyu abu na farko ka tsaya inda irin lafuzan da shari'a ta zo da shi kar ka canja na biyu kuma iya inda aka kaddara lada a ce wanda ya kaza yana da lada kaza ko yana gurgurgudun falala kaza to ka tsaya akan wannan falalan kar ka ƙara kada ka je ka ba wani zikiri wata falala daban wanda Allah ta'ala bai faɗe ta ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al-fawza'il la tanalu bil qiyas ba a samun falala da qiyas to kaga anan in ka dauki wannan to zikirin ka zai zama mai kyau in kuma ka kauce wannan to zikirin bid'a za ka yi don ka lura galibi in bid'a su ba wai abinda hadisi ya zo da shi suke bi ba a'a suna tsara nasu ne daban to wannan tsarin kuma sai jawo musu matsala domin duk yanda ka tsara ai bai zai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya zo da addinin gaba daya Allah ta'ala ya ce a bi shi a bauta wa Allah a bisa yanda ya zo da shi so da haka lafuza na zikiri duk ya bayyana su idan la ilaha illallah za ka kai manzon Allah ya tsara in istighfari ya tsara idan tasbihi ne ya tsara in tahmidi da takbiri ne ya tsara idan salati za ka yi masa ya tsara yanda ake wa manzon Allah ta sama salati to da haka ya koyar da yanda ake yi to kar ka zo ka tsara wani naka daban sannan na biyu kar ka zo ka bawa wani falalan wani ko da manzo Allah ne ya zo da wannan zikirin in bai bashi wannan falalan ba kar ka ce to ai tunda wancan manzo Allah yake za a ba da lada dubu ko lada miliyon ɗaya to wannan ma yana da lada miliyon ɗaya in kai aka kai shi shige wa shari'ar musulunci to ballantana kuma ka hada guda biyu ka zo ka tsara naka daban sannan kuma ka zo ka bashi falala wanda ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar masa da wani falala ba kwata-kwata kai kuma sai ka zo ka bashi falala misali salatin manzon Allah ta sama ya koyar da shi ya faɗi falalansa wanda ya masa guda ɗaya za a bashi mai ba Allah ta'ala zai masa guda goma to sai manzon Allah ta sama ya faɗi falalan salatinsa sai kuma sai ka zo ka tsara wani naka daban ba wanda manzon Allah ya tsara ba sai ka zo ka bashi falala kuma tsiye da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi to kaga wannan daga ji ka san kana fadan son zuciyanka ne kuma duk wanda zaka yi bai zai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to da haka mutane sai su fadaka abun da ya shafi wato abun da ya shafi zikiri ka tsaya inda shari'a ta tsai da kai kuma falalan iya wanda ya inganta shi zaka fada wanda bai inganta ba zaka fada ba ba zaka kirkiro wata falala ka ba wani zikiri daban ba ko ka kirkiro wani zikiri ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba duk da wannan ne yan bid'a suka bata gashi da yawan ibada amma kuma an kauce wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan mutum yana karanta irin jawahirul ma'ani idan suna bayanin irin falalan da ake ba salatul fati kaga dai salatul fati babu aya babu hadisi akan sa amma sauran satukan manzo Allah ibrahimiya duk akwai to sai a zo salatin nan wani ne tsara shi yazo da shi sai kuma a zo ana bashi falalan da ma ta fi ta alqur'ani ba ma maganan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba don akana karanta ni dai ina karanta jawarul ma'ani ina ganin irin falalolin da ake bashi wallahi ina da yakin a zuciya na cewa wahayin shaytan ne wato shaytan ne yake yi wa mutane wahayi suke ta fadan wayannan falalolin suke ta fada don abun zai baka mamaki sai hankalinka ya tashi don kana duba a fadi wannan a take fadan wannan abubuwan da hankali bai zai kama su ba amma tunda dama ubangiji ta Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in aqatumuhum innakum la mushrikun to da kaza ma shaytan suna yi wa waliyan su wahayi don wasu abubuwan in ba wahayin shaytan ba dan adam ma bai tunanin su ba ballanta na ya rubuta su kuma zaka ga an rubuta su da larabci kuma an cika shafuffuka an yi babban littafi abubuwan da babu aya babu hadisi a cikin su duka wahayin shaytan ne an kirkiro abun sannan kuma zo an bashi falala falalan kanta kirkiro ta akai to kaga idan kana kai kana karanta hujjoji kana karanta wahayin Allah subhanahu wataala alqur'ani da hadisi da zaran kaga wahayin shaytan zaka gane kuma hankalinka zai tashi akan wannan ya akai ne mutum zai bata lokacinsa ya dauke mutane akan abun da ya tabbata alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah shi ya zo da shi ya bashi falala a dauke mutum daga wannan sai a zo a tsora shi akan wani abu kuma wanda wani ne waye mafarki aka bashi wannan salati sannan kuma a zo a bashi falala a fifita shi akan alqur'ani da sauran hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da salatin manzo Allah wanda ya koyar da kansa kuma sai mutane su zo su rutu da wannan kuma inda za a ce duk inda za su yi salati in an ce aiwa manzon Allah salati to ba za a yi salatin da manzon Allah ya koyar ba za a yi salatin fahimi salatin da wani da baya-bayanan ya yi mafarkinta aka ba shi a mafarki shi za a karanta kai da in ka zo kai da ka karanta hadisin manzon Allah sama ka san sunnar manzon Allah in ka zo za ka yi addu'a sai ka karanta salati ibrahimi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سكتك بدا دوينك أما شيكما إن زي تو بزي كاوة نمبر صلاة الفاتي زي تي صلاة الفاتي زي تك بدا دوينك تود مي تود يا تيبي تصلاة الفاتي أكن صلاة منزون الله صلى الله عليه وسلم تو دو سبحان الله دا أكبر كمان تاسونيا shi kuma sai imani da su kuma za ka yi mamaki ya za a yi mutum ya yi da wannan ba qur'ani ba ba hadisin manzo Allah ingantacce ba kuma sai ya yi da wannan falala kuma sai ya zo ya manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata almajiran sa daliban sa duk ya dauke su daga wanda yazo wanda manzo Allah yazo da shi a tsora ka akan wani yazo da shi wanda shi ma yayi imani ba manzo Allah ne yazo da wannan ba kuma ga wanda manzo Allah yazo da shi sai ya canja lafuzan yayi amfani da wannan kuma ya baki falala fiye da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu wannan akwai rudu a cikin sa kuma mutane akwai abun tausayi zaka ji tausayin mutum da zai rudu da irin waɗannan abubuwan ba tare da ya fahimta ba amma in ka koma qur'ani ka koma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan abu in ka ganki sai dai ka tausaya wa'anda suke a kansa zaka ji tausayin su kurai da gaske ya akai mutum za a wawushe hankalinsa wani ma zaka samu yayi karatu daidai gurgudo amma bai gane ba ina tafiya akan irin wannan tsari to kaga wannan hadisi yana nuna mana abinda manzon Allah ya koyar akan sa zaka tsaya kalma dai ba idan ka canja ta zikiri ba ka canja sai a gyara maka sannan ba zaka ba da falalawa wani zikirin akan wani ba ko da manzon Allah ne ba wani zikiri falala ba zaka dauko wannan falala ka ce to wannan zikirin ma yana da shi ba a ka'ida ta musulunci to ballantana kuma a kirkiro zikirin daban kirkiro shi akai ba manzon Allah ya zo da shi ba kuma a kirkiro masa falalan har falalan tazarta na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ina hankali zai yadda da wannan zaka mu ji tsoron Allah mutum ya zama yana neman gaskiya ne yabota Allah subhanahu wataala a bisa yaqini, a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda Allah ya sa ya fahimci sunnar manzo Allah ta sama, wallahi abun a masa murna ne, ya ji daɗin sa, irin wannan abun duk ba za su samu shiga a wurin sa. Amma wanda bai fahimci sunna ba yana kan bidiyoyi, shi kuma abun tausayi ne. Sai dai mu taya shi addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya ganar da shi, ya gane gaskiya, ya gane sunnar manzo Allah ta sama, ya dawo daga rudun jama'a da wasu falala da za a dinga bashi wanda ba su da hujja, kuma su dinga kama kwakwalwansa. Allah ta'ala ya feta masa kwakwalwansa ya dawo kan wahayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, karantarwar manzo Allah ta sama, wanda kana yinsa ba tare da kana shakka ba, ba ka da yaƙini a cikin farin ciki da yaƙini, ba ka tunanin wani zai ƙalubalance ka, in ya ƙalubalance ka ma ba ka da tashin hankali, kana da yadda za ka kare kanka, ko a lahira Allah ya tsaida kai za ka kare kanka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da wannan. Amma wancan kuma ba ka da yadda za ka yi, amma kana tafiya a kansa. Ubangiji subhanahu wataala ya shirye mu, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنهم دالي وما كرانتاني وإن سقروا تجربة وكسان وإن سوغم أنني سكي سقروا تنباية كي تيوى مالن ينين دالي وما كرانتا أيزو سنة عربو تجربة ويونشي دمال براكتس إمانا دفاتا جربة suke samu suke cin wannan jarabawa din. Yaya sakamakon irin wannan jarabawa da suke rike da shi, sannan dalilan da yake sa suke yin wannan satan jarabawa fa malam, wasu daga cikin darussan da ake tambayar mu akai fa malam ba a taɓa ba karantar da mu a makaranta ba.
Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Saka jaraba dai ba ta halatta, haramun ne saboda albush ne, domin jaraba shi ne ma'anansa ka amsa da ka. Wato abinda aka tambaye ka nan ana ganin ka iya shi ne, idan ka ci tana nuna cewa wannan fefan ko kuma wannan kwastin ka iya, kuma za a ɗauke ka aiki a bisa ka iya ne. To da ka a dunkule cewa ba halatta satan jarabawa. Sannan na biyu kuma, su wa'innan kwasa-kwasan da ba a karantar da su ba, ka tambaya laifin malamai ne. To da haka dole ne malamai su ji tsoron Allah su dinga karantar da ɗalibai. Shi malamin in shi zai tsara tambaya, kaga zai iya tambayan iya abin da ya karanta, ya karantar. Amma in syllabus ne ba kai za ka tsara tambaya, za ka tsara tambaya ma dole ka karantar da syllabus ɗin gaba ɗaya. To da haka wannan makarantun dole su ji tsoron Allah, su ma laifinsu ne da ba sa ainihin karantar da ɗaliban dukkanin wannan abin. Kaga idan an karantar da su in ba su haddace ba, ko ba su rike ba, wannan sai ya zama laifinsu ne. Amma in ba a karantar da su ba fa, to ba laifinsu ne wato ainihin su kaɗai ba. Kuma wanda ya yi karatu irin wannan ɗin, misali yana maganan ƙila ko karatu ne na daga secondary ne ake samun wannan matsalan, waye ko ne ko shi ake samun wannan damuwan, don shi ne wani wanda bai karantar da kai ba zai tsara maka tambayoyi. Amma in ka riga ka wuce nan, kuma zai zama malamin da ya koya maka karatu shi zai maka tambaya, sawun a colleges ne ko kuma a jami'o'i, wannan baka da wannan uzurin da zaka kawo ka. Saboda haka in kai sata a wannan laifin ka ne, babu laifin malami, don zai tambaye ka abin da ya koya maka ne, ba abin da bai koya maka ba. Saboda haka wayannan takardu da ka samu na secondary ko da wannan abubuwan ne ka same su, sai ka ci gaba da karatunka. In kai diplomanka kaga takardarka wannan bata da matsala, ka je kai degree ɗinka, kai takardanka wacce bata da ainihin matsala. In tsautsai ya sa ka yi sata ɗin, misali a lokacin da kake secondary, ba za mu ce ka yadda wannan takaddan ba, saboda kana da na gaba za ka iya gyarawa. Na'am.
Wannan yake cewa saboda ɗinki akan samu ɗinka katifu na sojoji, kuma a jikin katifun na akwai sunayen Allah, sunan Allah a jiki, shi ne ana rubuta nasrun minan lafi, haka ake rubuta. To ya halatta ma da in ci gaba da ɗinka waɗannan katifu?
Ba halatta ya kwanta kan ayar Alkur'ani, nasrun minallah, ayar rabin ayar ta Alkur'ani, nasrun minallah fatahun qarib, ba sunan Allah kuma gashi aya ne, baya halatta. In ka san za a je a kwanta a haka, bai halatta ba. Wanda ya kama ɗin ka masa nasiha, don ana son ya amfani da wannan yadin, sai a je a goggoge, a sa wani abu a goggoge wannan aya inda aka rubuta ayoyin, sannan sai ka ɗinka musu. In kuma ba haka ba, ka ce ni kam ba zan iya ɗinka katifa da sunan Allah a zo ana kwanciya akan wannan sunan Allah ko akan ayar Alkur'ani ana walakanta ka ba, su je gaba, kai ba za ka iya ba. In kan wasu kaga daga nan ka sa musu shakka,
in masu shiriya ne sai su yadda, in ba masu shiriya bane kai dai ka iya naka baka taimaka wajen awalakanta alqur'ani ko sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba.
Wannan take tambaya malam Tumbudi, yaro kam najasa ne?
Amai ma ba najasa bane, sai in ya jinkita daga halin abinci, wato lokacin da ya fito gaba ɗaya za ka bara ka ce abinci bane, wannan shine malamai suka ce najasa ne. Amma in yanda ka ce abinci aka ka fito da shi, wannan ba najasa bane ballan tana Tumbudi. Ya Tumbudi yaro ya tafi ne bai je can inda ake bukatan ba abin nan ya dawo, saboda haka Tumbudin yaro ba najasa bane.
Ice kalmar ta'ala, kalmar ta'ala a cikin gaisuwa na musulunci ya inganta?
Ta'ala kuma gaisuwa? Oh, wai ƙari, ƙarin ta'ala. To gaskiya duk hadisan ne ba wanda ya ƙara ta'ala din. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ban ganshi ba, saboda haka ina ganin a cire ta'ala din. Duk da cewa Allah din ta'ala ne, sai kuma ka faɗe shi a muhallinsa, amma ba a wurin sallama ba. Na'am.
Wannan mai tambaya ya ce ya halatta kamar yadda na ji kake bayani akan zikiri da tasbihi, mutum ya tsara wa kanshi zai yi tasbihi kamar duhu ko ɗari a kowane dare?
Ya halatta, amma kar ka ba su wani talala a kan kanka. Kai ka ayi abin da kake so ne za ka ɗauka. Ni zan yi istighfari 100, zan yi 200, zan yi subhanallahi 100 kullum, ko zan yi la ilaha illallah 1000, nan za ka iya yi, magabata suna wannan. To kai wani adadi su lizimce shi, kamar nafila ne za ka ɗauka wani adadi kai lizimce shi kullum kana yi. Amma kar ka ɗauki wata falala ka ba wannan adadin, in kai haka shine kai kuskure. Kuma kar ka canja lafuza na wa'innan zikiri din ya zama su din da kake yi, don ka ɗauka kan ka wani adadi wanda za ka iya kai kana da karfin kai, wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci. Masu roƙon addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi, kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Akwai wani bawan Allah wanda ya kawo mana kyautan janareto a nan masallacin, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi, kuma ya sa ladan a cikin mizanin kyawun ayyukansa. Yau din nan ma da shi muka yi aiki shi wannan janareton, Allah ya yawaita mana irin su. Sannan wannan ya tunatar da mu muna bukatan taburmai, musamman lokacin tafsiri ya kusa, muna da karancin taburmai a nan masallacin saboda sun